أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعها كبركة مرسادوا أولا ممسلة ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بنشي قبدا كراتمنا عمدة الأحكام ولفا وإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى idan ba manta ba wannan shine majalisin mu na 86 a cikin karatun wannan littafi sati da ya gabata mun tsaya karshen littafi wanda yake mana bayani akan reno shayarwa ko kuma reno muka yi bayani kan hukunce-hukunce wanda suke ta'allake da reno yau da iko Allah zan mu tashi sabon babi wanda yake mana bayani akan kisasi kitabu al-qisas litaji wanda yake mana bayani akan kisasi yau muna da tunanin goma ne ko ga watan 11 ko 11 ga watan jimada al-awwal hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda yake daidai da 5 ga watan 12 a kalandar bature 2022 to ban sani ba babukan da muka yi suna ta'allake dukkan su wa'annan daga abin da ya kama da aure saki tsinuwa shayarwa dukkan su wa'annan su sune ake kira su da ahwalu shakhsiyya abubuwa wanda suke mu'amalar wani da wani mu'amala ta zamantakewa yau da gobe tsakankaninka da kai da yan uwanka mutane wannan duka abinda malam ya gama mana su duri daya diddan mu fahimci zamantakewa mu ya yi kamata mu yi ta zamantakewa kuma bangaren aure bangaren saki bangaren li'ani bangaren shayarwa da sauransu shine malam ya hada mana dukkan hukunce-hukuncen su to mun sani ba kamun mu shiga tunda yanzu abinda ya shafi harakar jinayata ne haraka abinda ya shafi jini abinda ya shafi haƙƙi abinda ya shafi kisasi shine abinda zan mu shiga yanzu littafin zai mana bayani akan wa'annan hukunce-hukunce na kisasi ko haddi yanzu kamun mu bar can inda kai wani abu wanda ake son karin bayanin shi ko inda ko tambaya karkashin haka idan kamun mu huce mu dan tsaya mu wadda ta sannan mu yi gaba mu shiga sabon littafi idan kuma babu sai mu shiga sabon littafi ta kuma shari'a in ka dauka shari'a ta haramta duk wata alaka wanda take ba tare da muharrama ka ba in a ina za ku hade da ita bakka da wata alaka babu murmun alaka wanda za ta iya shiga tsakaninku da kai ita a matsayinta na muharramanka wanda kake da hurumin kai alaka da su su ne muharramanka wanda ba ka iya aurensu su ne kake iya keɓancewa da su ko kuma kai wata mu'amala da ita wa'innan dukkansu ajnabiyyan ka ne wa'innan su kuma haramun ne mu'amala tare da su kenan baka da wani hurumin ka tashi takin takin ba tare da wani dalili ba ka tafi ta yi gidanta ko wani abu makamancin nake gani gaskiya mu nisanci irin wannan abubuwan ko da wai karatu zai haɗa mu da wa'ansu ɗan uwa mata to gwamma da hurumin hira tare da su ko keɓanta tare da su saboda gwamma da yara shari'a ba ta ba ka damar haka ba mu barantana mace har ma tana da miji a ce tana da ami a class ka gani ko abin ko bai wannan ba an ka ɗauki a harshen bature idan ya ce ami ma wanda ne zaka ba shi dukkan sirrinka ya baka dukkan nashi ka san cikin shi ka san bai yin shi kai ma ka shi ma ya san cikin ka ya san bai yin ka kaga ni ko bai kamata ko da aiki zai hada tare da ita to kowa ya tsaya a hurumin shi in masala ta aikin ta taso ku zo ku yi kowa ya huta ba tare da wani a wani abu wanda zai iya shiga tsakanin ku ba kuma ita ma ta yi kokari ta sanya wa kanta hijabi ta kare mutuncinta ta kare mutuncin mijinta wannan shine abin da ai shine ubangiji yake bayyana mana wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati kulla koda an ba su lamunin huta kada su huta su ringa irin huta wanda jahilai suke yi shine ta sanya sutura wanda ba ta sutarce mata a aurata ba ko kuma ta huta ta ringa abubuwa wanda bai dace ba ta ringa yin su ba a matsayinta na mata ta wani ko ma ba mata ta wani wace ba a matsayin ta na budurwa bai kamata ba ta rinka irin wannan mu'amala ta koma gehe ta tsaya wannan ba wani wanda yake muharraminta a cikin waɗannan mutane don haka ta koma gehe ba wata mu'amala wanda ta dace ta haɗa ta da waɗannan mutane wannan shine abin da shari'a ta bayyana mana don mu yi kokari mu kiyaye wata mu'amala ba ta dacewa mu yi tare da matan da ba namu ba wanda ba muharramin mu wanda suke muharraman mu su ne wanda ya dace mu duk wata mu'amala wanda muke iya wanda ba muharrama ka ba ka kaurace mata in Allah ya hada ku da nima da zimma za ku aure juna to a lokacin nan ta an koma aiwa mare kasancewa wannan bi kokari mu sanca ka in shi yayi wallahi ta'ala ta malai ce kitabul qisas babi wannan littafi ne wanda zai mana bayani akan qisas idan aka ce qisas shi shine a halshen malumai shari'a suke bayyanawa suke cewa tatabbu'ud damm bil qiwat abijinin wani da diyya da qisasi afwan abijinin wani da qisasi al qiwat ko al qawd shine qisasi shine can ubangiji yake bayyana mana wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas shine aka riga aka rubutawa al ummat bani isra'ila a cikin shari'ar su lalle wanda yake kisa a kashe shi shine qisasi abinda kai a maka irin shi in ka cire kunne a cire maka kunne in ka cire hanci a cire maka hanci in ka cire haƙori a cire maka haƙori haka idan ka ji ma wani rauni a yi maka a ji maka rauni daidai gwargwadon yanda ka ji mai rauni shine wanda ake shine wannan ake kira da qisas abinda kai yi wa wani na daga ta'addanci kai ma a yi maka irin shi gwargwadon yanda ka yi shi in kisa kai kai ma a kashe ka shi kuma idan muka leƙa zan mu gani lalle addini shari'a ta bayyana mana mashru'iyyar qisas bangaren alqur'ani da sunna haka ijma'i haka qiyasi idan muka koma a cikin alqur'ani wannan ayat da muka karanta koma wata wanda take cikin ma'ida an-nafsu bin-nafsi lalle idan mutum yayi kisan kai tilas shi ma a kashe shi wannan shine matsayin qisasi haka ubangiji a cikin suratul baqara yake cewa kutiba alaykum al-qisasu fil qatl tabbas an riga ya an farlanta muku an hukunta muku a yi kisasi a kan waɗanda aka yi kashe su kashewa wanda take ta gangan ta zalunci idan ka kashe kai ma za a kashe ka dalilin wannan nassi na daga shari'a idan muka koma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi wanda manzon Allah yake cewa la yahillu damu mur'in muslimin illa bi ihda thalathin jinin mutum musulmi baya halatta sai ɗayan abukku daga cikin abukkun manzon Allah ya zano mana wan nafsu bin nafsi rai da rai idan wani yayi kisa shi ma za a kashe shi sakamakon wannan kisan shi ne ake kira da kisasi haka zan mu gani malumai sun yi sahabbai da malumai dukan sun yi ijma'i akan lalle wanda yayi kisa za a yi za a kashe shi shi ma wanda ya cire hanci za a cire mai hanci wanda yayi kaza duk irin ta'addancin da kai yi wa mutum a gangan jikin shi kai ma za a yi maka in dai da gangan kai a matsayin kisasi kuma zan mu gani baban za ba ubangiji ya sanya mana wannan yin kisasi idan an sanya kisasin nan ba dan komai bane ba dan rayuwar mutane ta yi tsaye kada a ringa tozartar da rayuwar mutane da kishi-kishi shine ubangiji yake bayyana mana yake cewa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab tabbas a game da kisasi da aka sanya muku a tsayar da kisasi a saman doren kasa da kai rayuwa a ciki kai kai da zaka yi kisa idan ka sani lalle idan ka kashe za a kashe ka zaka yi kokarin nisanta kishi kisan gillan nan da zaka yi wa dan uwanka kene idan an sanya kisasin nan ba dan komai bane ba dan a ci zarahin wani bane ba dan a tsayar da rayuwar jama'a shi wanda yake jin kanshi yana da ƙarfi idan ya kashe ya sani da kai wata hukuma da kai gwamnati wacce za ta iya tsayar da shi ta yi shi ƙarfi ta tsaida shi ta kashe shi kamar yadda yake kisa zai yi kokari ya nisanci kisan nan amma dai lokacin da za a wohintar da yin kisasi zaka gani jini ya koma ba komai ba kowa ya ga dama za a iya dauko makami ya kashe dan uwan shi ba komai bane ba zaka ji samari ko wani yana cewa gwanda in yi kasan shi in huta da ya sani idan ya kashe shi za a kashe shi wallahi wannan kalmar ta bata huto ba ci sanya zan mu gani takaitawa ko wohintar da shari'a da aka yi ta musulunci shi ya kawo yanzu jini ya koma ba komai ba ake wasa da jina dan mutane ake wasa da cin mutuncin mutane saboda ka sani ba abin da za a yi maka sama da wannan gashi nan dai karshen ta ne kaza ne kuma in ka ta yin kana da gata ɗan kwanaki ne ko ɗan watanni ne ko ɗan shekaru ne shikenan ka huto an huta wa kaga wane yayi ya shiga ya huto kaga wane yayi ya shiga ya huto shikenan amma dai shari'a saboda ta tsayar da rayuwar mutane sai ta sanya a yi kisasi yin kisasin nan shine zai bada lamanin wanda aka kashe shi wanda yayi kisan ya sani shi ma karshen zai bi abokin adawar shi wanda ya kashe kenan dan haka gudun ka hakan ka same ni bari in kare kaina kada in mai wannan tozarci wannan shi sanya shari'a ta kawo haka take wannan take kula tayi ka'in ta tsaya tsayuwa tsayin daka diddan ta kare haƙoƙin mutane akan wannan akan ta kare jina dan mutane ta sanya zan mu gani sosai shari'a ta gallaza ta zo ta sanya shamaki ko ta kare akan kisan gilla da za a yi wa wani shine ta sanya wanda yayi kisa a kashe shi in dai da gangan ne kuma ubangiji kuma ya tana game azaba wanda take mai radadi a gobe kiyama shine ubangiji can cikin suratul nisa yake cewa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha duk wanda ya kashe wani mu'mini da gangan kurum ba wai dan ba akan wani haƙƙi ba haƙƙi kuma wanda ake kishi wanda ake kashe mutun zan mu gansa a cikin karkashin hadisin wanda muka karanta a yanzu wanda muka yi istihadi akan lalle sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da yin kisasi zan mu gani haƙƙin da yake sanyawa a kashe mummuni to idan ba da wannan haƙƙiƙan ba ko a kashe musulmi idan ba da wannan haƙƙiƙan ba ka kashe mutun da gangan to ka tabbata shari'a za ta biyo baya ta maka shari'a kisan nan da kai mai haƙiƙa wutar jahannama ita ce muko maka kana madawwami a cikin ta kuma Allah ya yi hushi da kai kuma Allah ya tsine maka kuma ya maka tanadin azaba wanda take mai radadi a gobe kiyama sai ga wanda shi kuma yayi kisa aka kama shi aka mai kisasi to wannan shi kuma matsayin kisasin shi ne gafara ta shi amma dai kada mu manta akwai hadisin Abu Huraira ko Abdi al-Rajisi Abu Huraira wanda yake bayyana mana lalle za a kawo mutum gobe kiyama za ya koma gaban ubangijin shi kan shi a hannun shi kuma ya shako wanda ya kashe shi ya kawo shi gaban ubangiji yana cewa ubangiji ka tambaye shi dan me san ya kashe akwai musibar da ta kai haka to wannan shine babun da zai mana bayani akan lalle kisasi wajibi ne a tsayar da shi a cikin al'umma in dai ana so rayuwar kowa ta yi wanzantu rayuwar kowa ta samu abin da ya kamata ta samu na dagata amma dai idan aka ce za a wuhintar da shi to tabbas jini zai koma ba komai ba za a zubda shi a lokacin da aka ga dama ba tare da ba wani jin wani yauni ba ko jin wani abu wanda zai samu mutum a nan gaba malai ya kawo mana hadisi na harko yake cewa alhadisu sani wa salasun ba'da salasubi'a hadisi na 332 an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه وان حديث امام البخاري هتر شيء اتي ان تتلتان شكين كتاب الديات لتاهي وان يكي مره بياني اكن ديا idan kai kisa inda kisan nan da gangam ne inda kisan nan ba da gangam bane ba kai ba to da kai diyya wanda take hawa kanka kuma da kafara a kanka shi wani misalin yana sama bai gani bai ko wani birgi ya hado wani ya mutu kan wannan ba a ce ba da gangam bane ba duk da za a bibiya inda da kai wani ya kasa tsankanin su ko yana jin haushin shi ko da ko wani abu wanda yake to hakika sai an tabbatar yaya ne ni wannan kisan ya abu amma dai idan kisa ne wanda kowa ya sani babu gaba babu adawa tsakanin ku wani abu ne ganganci wani abu ne ya kaddaru na kuskure ya sanya wannan mutumin ya mutu a lokacin nan za a biya babu kisasi tsakanin su albarkatin ya kashe shi ba a ce shi ma sai an kashe shi ba abinda za a yi shi shine za ya biya diyya raƙumi guda 100 sannan kuma yayi kafara kafara shi shine yan tabaiwa ko kuma yayi azumi ya azumin wata guda biyu wanda suke ajiye shine tan ubangiji yake bayyana mana kuma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan muta'ammidan fadiyatu musallamatu ila ahlihi wa tahriru raqaba shine ya zano mana sinfufuka na wa'inda ake kashewa sai yake cewa idan babu haka fasiyamu shahrayni mutatabi'ain tawbatan min Allah azumin wata guda biyu wanda suke ajire ba tare da an yanke kode ba ya hutar da shi a kalkashin babi wanda yake cewa babun qaulullahi ta'ala an-nafsu an-nafsa bin-nafsi babu wanda yake mana bayani wada Allah madaukakin sarki lalle ana kashe rai idan ta kashe rai juz'i na 9 shahi na juz'i na 5 shahi na 9 hadisi mai lamba ta 6878 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a kitabu al-qasama littahi wanda yake mana bayani akan al-qasama me ake cewa qasama shi shine rantsuwa wanda waliyan wanda aka kashe zasu yi diddan su cancanci kisa na wanda ya kashe dan uwansu ko kuma su cancanci diya idan ya kasance kisa ne wanda yake da kuskure shine ake kira da al-qasama mutum zai zo zai rantsuwa 50 akan lalle wane shi ya kashe mai dan uwansa amma dai a wani hali a halin da bakka da tabbacin wane shi ya kashe dan uwanka misalin kaga dan uwanka a unguwarsu wane wannan kuma sun yi hada tsakanin su da shi da dan uwanka sai yace wallahi sai na kashe shi abubuwa ne wanda daga ji an sani lalle wane yana bin jinin wane sai aka samu wannan nan a kusa da gidan su wane ko kuma aka samu wannan nan a wurin da su wane suke tattaruwa an san wane shi ma yana zauwa nan aka same shi a bace waye za a fara sifsoni wannan wanda suke da rikicin tare da shi to ɗan uwan shi za su ɗauko gawar shi ko za su binne shi za su zo da su da ɗan uwan waɗanda ne su zo wurin alƙali ko babban limami su zo a tsaya waɗannan za su fara rantsuwa shi alƙali zai ce wa ku ku da ku kawo ƙara ku rantse su 50 lalle ɗan uwan su ne kowa da shi ya kashe ɗan uwan ku a lokacin nan diyya za ta tabbata akan shi idan ya kasance kisa ne na dangaggab zai kasance duka kisasi ya tabbata akan shi kuma da diyya idan ya kasance kisa ne wanda yake na kuskure zai ba da diyya kuma su kafa
wannan shine ake kira da al-qasama. Zan mu zo zan mu ga hadisi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hukunta haka. To shine Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabul qasama, yake cewa babu al-qasamatu wal muharibuna wal babu al-qasamatu wal muharibuna wal qisas wal aqwal. Babu mayu babu bihi damu al-muslim, babu wanda yake mana bayani akan abin da yake sanyawa jinin musulmi ya halatta. Shine karkashin babu wannan Imam Muslim ya kawo shi juz'i na 5 shahi na 105 shahi na 106 hadisi mai lamba ta 1674. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Mas'ud, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah bin tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa la yahillu damu mur'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Tabbas jinin musulmi baya halatta ga wa'ansu musulmai, musulmin nan ya kasance yana shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, kuma lalle ni manzon Allah ne. Yace illa bi ihda salasi, sai da ɗayan abubuwa guda uku. Me yake so ya bayyana mana manzon Allah? Shine jinin kowanne baya halatta wani ya zubar da shi, sai dai idan ya kasance yana da ya siffanti da alamomi ko da siffofi guda uku. Kinan baya halatta wani ya zo ya zubda jinin wani bayan wannan musulmin, wannan mutumin ka rigaye ka shaida, lalle ya rigaye ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ko manzon Allah ko Muhammadu manzon Allah ne, to jinin shi baya halatta a zubar da shi. Shine can manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa asimu minni dima'ahum, yace in dai sun rigaye sun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, to haƙiƙa jinin su ta rigaye ta kubuta daga gare ni, bana da hurmin da zan zubar da jinin su. Yace sai dai bi haqqin illa bi haqqin, sai dai da haƙƙi, wanda haƙƙin ne yake iya sanyawa a zubar da wannan jinin da wannan musulmi. Idan babu haƙƙin wannan, to jinin kowa haramun ne a rigaye, haramun ne a zubar da shi. Kira wannan shi yake nuna mana umuda akan zubar da jinin bawa, shi shine umuda a rashin zubar da jinin bawa, shi shine furta kalmar la ilaha illallah. Idan mutum ya riga ya furta kalmar la ilaha illallah, baka da hurumin ka cutar da shi, ka zubar da jinin shi. Shine yake cewa anan jinin bawa, jinin musulmi baya halatta a zubar da shi, sai dai da haƙƙi ɗayan guda uku. Na harko yake cewa as-sayyibu zani, as-sayyibu shi shine tsoho wanda yake mazinaci, ko kuma mu ɗauka umuman mai aure wanda yi zina, mai aure wanda yi zina. Shi kuma idan muka ɗauka duk lokacin da aka ce wane ya riga ya yi aure, sawa'un yana tare da matar ko baya tare da ita, to yana cikin ash-shaykh wa shaykha, yana za a ba su laƙabin al-muhsin, wanda suke katangaggu, wanda suka rigaye suka yi aure. To shi kuma a wannan halin, bayan ka yi aure ko da so ɗaya ne kai, ko da kwana ɗaya aka maka aure, aure wanda yake ingantacce, wanda an samu waliyi, an samu shaidu, an ba da sadaki, to tabbas wannan auren zai wajabta maka daga ka yi zina. Kurum jihe ka za a yi, ba buda ne ka za a yi. Kamun wannan, kamun a ɗaura maka aure, a lokacin nan idan kai zina za a maka bulala 80, wannan shi ne haddinka. Amma dai bayan ka yi aure, haka ita ma mace, bayan an ɗaura mata arme, sawabu da bayan an ɗaura mata aure, in dai auren aure ne wanda yake ingantacce, an shiga da ita babu hirar a ce a mata bulala, idan an kama ta tana zina ko ta shaida tana zina, tabbas su ji a cikin ita. Wannan shi ne hukunci na shari'a. To shi ne yake cewa as-sayyibu zani, tsoho wanda yake mazinaci, ko mai aure wanda yi zina, shi jinin shi zai halatta albarkacin wannan zinar da yi. Menene zai halatta jinin shi wannan zinar? Yaya za a zubta jinin shi? Shi shi ne za a jefe shi. Shi ne aya wadda take cikin suratul Nur, wadda aka shahe ta, amma dai hukuncin ta yana nan, wadda shi madaukakin sarki ash-shaykh wa shaykhatu idza zana ya farjuhu mal batta. Lattijo da lattijuwa, ko mai aure da mai aure, mace idan suka yi zina, kurum ku jehe su ƙaƙa. ayar tana daga cikin ayoyi wanda aka shahe karatunsa a cikin Qur'ani, amma dai hukuncinsa yana nan ana aiki da shi har ƙarshen tashin kiyama. To shine latijo ko mai aure wanda yayi zina, hukuncin shi shine za a kashe shi a hanyar ta hanyar jima. Yace na biyu, wan nafsu bin nafsi, wanda ya kashe shi ma a kashe shi. Duk wanda ya kashe wata rai da gangan, to shi ma abin da za a yi mai shine a kashe shi, jinin shi ya zama to halak. Yace na ukun su, wattariqu lidinihi almufariqu liljamaa, wanda ya bar addinin shi ya kaurace wa jama'a. Mutum yana matsayin musulmi, ya ɗanɗana zaƙin musulunci, sai ya ce to dalilin kaza dalilin kaza, mun bar wannan musulunci mun koma addini kaza. To wannan shi ma hukuncin shi shine za a kashe shi. Yace kuma bayan haka almufariqu liljamaa duka yana daukan hukunci daya, ko mutumin da ya bar jama'a ta ahlus sunna ya koma dan bid'a, tun tagaryen dan bid'a, shi ma wannan hukuncin shi hukuncin kisa. Ko kuma mutumin da ya bar jama'a ya koma yake ta'addanci, yake yada banna a saman doran kasa, shi ma hukuncin shi hukuncin kisa. Duka wannan suna daukan hukunci guda, attariqu lidinihi almufariqu liljamaa. Kina wannan hadisin yana nuna mana lalle duk wanda ya sake ya aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwa, ko ya aikata wannan abubuwan duka, hukuncin shi shine hukuncin kisa, jinin shi ya halatta game da musulmai su zubar da jinin shi. Shine na farko, yayi zina bayan an riga ya an daura mai aure, sawa'un yana tare da mata ko baya tare da mata. Mu leƙa kalma al-muhsin, kalmar wanda yake katangagge shamakantacce, wanda ya riga yayi, malumai suke cewa al-muhsin shi shine wanda aka riga ya aka daura mai aure, aure wanda yake ingantacce, sawa'un ya rabu da matar ko kuma suna tare da matar, in dai yayi zina to jinin shi ya halatta. Bai da uzurin ya ce ai bai da mata baya tare da matar shi, bari ya yi aikata zina, to idan yayi hukuncin kisa ne akan shi, ba hukuncin bulala ba. Game da wanda bai taba aure ba, shi shine za a yi wa bulala. Za a samu wani latijo wanda ya jima bai yi aure ba, amma dai kuma ya aikata zina, to kaga ni ai ba a sanya shi ba cikin layin as-sayyib ba. Idan aka ce as-sayyib a kalmar larabci, shi shine latijo. Ai ba a sanya shi cikin layin as-sayyib ba, saboda ma'anar tana hutarwa ne ga al-muhsin, wanda ya riga ya yi aure. Kinan wannan duk irin shekarun shi, in shekara 100 yayi bai yi aure ba, ya zo ya yi zina aka kama shi da zilalahin zina, to bulala shi 80 za a mai abin galgadi kada ya sake. Amma dai idan ya riga ya taba aure, to tabbas wannan za a yi mai shi ma. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jehe mace, ya jehe namiji duka a rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne na hukunci, hukunci na biyu shi shine mutum da gangan ya kashe wata rai wadda haramun ne ya kashe ta. To wannan shi ma za a mai adalci, shi ne adalcin da za a mai, za a kama shi a kashe shi. Dan me dan a samu rayuwa, tsayuwar rayuwa tsankarin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan na uku, shi shi ne wanda ya yi ridda, ya bar wannan addinin, ya bar aqidar shi ta ahlus sunna wal jama'a, shi ma za a kashe shi. Saboda babu wani alkhairi a tare da wanda ya ɗanɗani daɗin musulunci, daɗin wannan addinin namu, sannan ya ƙyamace shi, ya ƙaurace wannan addinin, za a kashe shi, shi ne hukuncin shi. To dai idan muka leƙa zan mu gani da zan mu zo gaba insha Allah zan yi wannan. Kinan abubuwan da zan mu iya fahimta ƙarƙashin wannan hadisin shi shine haramcin kashe rai ta musulmi, sawa'un namiji ko mace, yaro ko babba, ba tare da wani haƙƙi ba. Inda haƙƙi ɗayan ukun wannan haƙƙin, to tabbas za a yi kisa. Ba da wannan haƙƙin ba, tabbas haramun ne a kashe wata rai wadda take ran musulma, babba ne ko yaro ne, mace ne ko kuma namiji ne, haramun ne ƙat'an. Ƙarƙashin hadisin kuma zan mu iya fahimta, lalle duk wanda zai furta babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah ko Muhammadu manzon Allah ne, shine kilan shiga musulunci, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kuma yazo da dukkan abin da suke bibiyan bayan wannan shaidawar shi, babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kamar sallah, kamar azumi, kamar zakka, kamar hajji da wanda Allah bashi ikon yi, to tabbas jinin shi haramun ne a zubar da shi. Sai dai idan ya siffantu da wannan abubuwa guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana. Kuma idan muka leƙa zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin nan yana karantar da mu lalle siffantuwa da wannan siffofin guda uku haramun ne ƙat'an mutum ya yi su. saboda idan ka zabbata da su in dai ana tsayar da shari'a ta musulunci to za a zubar da jininka, jininka ya zamanto halak. Kuma idan muka leka zan mu gani lalle wanda ya kashe mutum da gangam, hadisin yana karantar da mu, wanda ya kashe mutum da gangam ba tare da wani haƙƙi ba to tabbas za a yi mai kisasi kamar yadda ya kashe wannan mura, shine ake kira da kisasi. Kuma hadisin yana karantar da mu lalle wanda ya ridda ya bar wannan addinin na musulunci qat'an za a kashe shi, shine yake cewa at-tarikul dinihi, wanda ya bar addinin shi. Da haka kada mutum ya sake don wani abun da zai samu na daga rayuwar duniya ko don wani matsayi da za a yi mai ya karkata ya bar addinin shi na musulunci. Wallahi tallahi duk wanda ya mutu ba a halin yana musulmi ba, wallahi wutar jahannama ita ce makomar shi. Shine Ubangiji bai san wani addini ba ta ba koma bayan musulunci. Inna dina inda Allahi al-Islam. Lalle addini wanda yake tilo a wurin Ubangiji shine musulunci. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Duk wanda ya riki wani addini koma bayan musulunci yake cewa shi kaza ne, shi ya siffanta da kaza, shi addini kaza yake, wallahi tallahi Ubangiji ce ba za ya karɓa mu ba. Wai kada wani ya ce maka a'a mu bangaren mu Kiristoci da bangaren Yahuda da kuma musulman dukkan kulalibe ne, ba wanda ya san gaskiya, wallahi mu mun san gaskiya. Gaskiyan nan shine wannan addinin na musulunci. Duk wanda ya koma wa Ubangiji ba tare da wannan addinin na musulunci ba, wallahi wutar jahannama ita ce babu mai shi. Da haka ka tsaya fastaqim kama umirta, ka tsaya yanda aka umarce ka, kana mai dagewa, kana mai zagi ne damtsi akan wannan musulunci. Abinda aka umarce ka zo da shi daidai gwargwado, abinda aka hane ka ka tsaya inda aka hane ka. Da haka duk wanda ya sake yin ridda bai da wani wata alhurma a gobe kiyama ko a wurin Ubangijin shi, wanda Ubangijin shi zai kalle shi mai gata a gobe kiyama, wutar jahannama ita ce makomar shi. Kuma a wurinmu lokacin da ake tsayar da shari'a ta musulunci bi musharrat wani ya ridda to jinin shi ya halatta a gare mu, ba wani daga mai kafata. Zan mu nema ya tuba, idan bai tuba ba bayan kwana uku kurum za mu fille kanshi a mutum. Wannan ita ce shari'a ta musulunci. Da a ce ana yi, wallahi tallahi mutane da sun daidai da sauransu. Kuma wallahi idan muka leƙa zan mu gani shari'a wadda Ubangiji ya tsara wa bawa ita ce daidai da shi, ita ce wadda za ta killace bawa a kan fannace-fannacen da yake yi a wannan lokacin. Da zan mu tsaya mu dogara ga abin da Ubangijinmu ya karantar da mu, ya umarce mu, ma zartar da shi, wallahi tallahi ga dukkan fannace-fannacen da ake yi wallahi da sun tsaya an daka. Kamar misalin ne da muka buga, da wani wanda yake cewa bari in yi kasance, da ya sani idan ya kashe za a kashe shi, wallahi bai bi da bai samu ba jur'an ba da zai yi wannan maganar ba, da ya kame bakin shi. Kaga an yi wa wani, wani ya kashe an kashe shi, kaga wani ya kashe an kashe shi, wallahi tallahi kai ba ka yi gaga ba ka ce zaka hutar da ranka ba. To yuhin tadda abinda shari'a ta zo mana shine yake kawo muke samu a ce maka to kamar misalin ne a ce maka ce ka kafa bar abarka da iyawarka gashi nan abu ya lalace. Allah kiyaye mu. Sai hadisin wannan idan muka leka zan mu gani lalle hadisi ne wanda wa'ansu daga cikin malamai suke kawo hujja da shi akan wanda ya yi ridda, wanda ya bar sallah ba a kashe shi ba saboda wannan hadisin. Saboda ai idan muka ɗauki mafhumin hadisin me yake cewa ya kawo mana abubuwa guda uku: as-sayyibu az-zani, an-nafsu bin-nafsi, at-tariku lidinihi, al-mufariqu lil-jama'a. Wa'ansu daga cikin malamai suke cewa to tunda an ce abubuwan nan guda uku su ne suke halatta jinin bawa, don haka sallah ai can an ce wanda al'ahadu lazi bainana wa bainahum as-salah, alƙawarin da yake tsakanin mu da su ita ce sallah, fa man taraka faqad kafara, wanda ya bar sallar nan hakika ya riga ya kafirta. To idan ya kafirta nan jinin shi ya halatta ko bai halatta ba? Suka kawo hujja wa'ansu daga cikin malamai akan jinin shi bai halatta ba a kashe shi, wawul albarkacin kin sallar da ya kafarta yi wasa sallah da ya yi imani da lalle sallah wajibi ce a yi ta, bai yi imani da ita ba kuma baya. Shine Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala yake musu raddi, yake cewa idan muka leka wannan hadisin na Abdullah ibn Mas'ud, ai daga mun kalle shi zan mu gani hadisin yana karantar da mu lalle hujja ce akan duk wanda yake yin sallah a kashe shi. yake cewa saboda ni saboda ai wanda yake yin sallah ya bar addinin shi ai a ce maka aka yi fa man taraka hafaqat kafara wanda ya bar sallah hakika ya kafirta ita kuma sallah rukuni ne daga cikin rukunnai babban yamanyar rukunnan addinin musulunci bayan ashhadu an la ilaha illallah ita take biyuwa ta biyu kuma ita ce farkon abin da za a yi wa bawa hisabi tsayankanin shi da shi ga ubangijin shi a gobe kiyama dan haka duk wanda yake yin sallah shi ma kafiri ne kuma za a bashi zan mu bashi labarin kwana uku zan mu killace shi a wani wuri mu kawo mai sallaya mu kawo mai buta mu ce to muna kallon ka a sa mai idan akai kwana ɗaya bai yi ba na biyu bai yi ba na uku bai yi ba to za a hundo shi a hundo mai da shi an ƙare da shi hisabun shi na wurin ubangiji riddaci wannan shine hukunci na shari'a irin wannan hukumce-hukumce su ne wanda ba a suwa na karantawa sha mu ƙara sabo kina wannan shine hukumci wanda yake ƙaunin raje na wanda ya bar sallah to shi ma za a kashe shi shine wadda take mafi rinjaye hadisi na gaba wallahi ta'ala alam hadisi na gaba yake cewa al-hadisu salisu wa salasun ba'da salasumi'a hadisi na 333 an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati fi ad-dima wannan hadisi imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitab ar-raqaq babu al-qisas yawm al-qiyama wa hiya al-haqqa babu wanda yake mana bayani akan lalle da kai kisasi ranar tashin kiyama kuma shine ake kira al-haqqa al-haqqatu mal-haqqa wa ma adraka mal-haqqa kazzaba samud wa ad bil qahriya shine dai ranar tashin kiyama wanda za a kunkushi kan kowa kowa ya mutu kowa ya zo ya kawo abinda ya kawo wasu fadan abinda ya aiwata a rayuwar shi ta duniya lai muna fatan ubangiji ya mana gata a wannan ranar ya kai mu kakkalashin duwar arshi ba mu ba hisabi wallahi duk wanda Allah ya kaddara mai sai ya zo ya tsaya a gaban ubangiji wallahi ya shiga cikin halin hawaye dan ba wani wanda zai tsaya man hosi ba uzi ba duk wanda aka ce za a yi mai hisabi wallahi sai a azabtar da shi kullun mu yi wa junan mu addu'a ubangiji ya wanye mu da hisabi Allah mana gatin da za mu tafi karkashin inuwar arshi mu tsaya a idawa kowa abin da za a yi mai a cikin wannan gidan aljanna wannan shine babban guri a rayuwa Allah ya tarda wa ya kawo hadisin a juz'i na 8 shafi mai lamba ta 111 hadisi mai lamba ta 6533 haka shi ba Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul qasama kitabi wanda tahi wanda yake mana bayani akan rantsuwa na wanda aka yi mai aka kashe dukuwan shi ko na wanda aka bi aka alkasama kamar yadda dai muka yi dai bayani dai rantsuwa ta kisa yake cewa babul mujazati bil tibai fil akhirah babu wanda yake mana bayani tabbas za a sakantawa mutane albarkatun jini da suka zubda a rayuwar su ta nan duniya a gobe kiyama juz'i na 5 shahi na 107 hadisi mai lamba ta 1600 da 78 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah bin sira da amince Allah shi tabbata a gare shi yake cewa awwalu ma yuqda bainan nasi yawm alqiyamati fi ad-dima harkon abinda za a yi wa mutane sakayya da shi za a fara musu hisabi a gobe kiyama shi shine jina ne wanda suka zubda a rayuwar su ta duniya dukkan da zaka zubda to farkon abin da za a fara sakayya da shi abin da za a fara zartar da hukunci abin da ubangiji zai fara hisabi da shi a gobe kiyama shine jini shine wallahi duk wanda ya tafi da jinin wani za ya shako shi ya kawo shi gaban ubangiji ya ce wa ubangiji tambaye shi dan me yasa ya kashe tabbas da kai kafara da kai kafara mutum yana iya yin kafara kafaran dai ita ce misali akwai hadisin da ina tunanin Imam Tirmidhi ne ya hutar da shi yake bayyana mana wanda ya tahi da jinin bawa a gobe kiyama zai kawo shi ya kawo shi ga ubangiji ubangiji tambaye shi jini na dan me yasa ya kashe a lokacin nan bashi da abinda zai iya ramawa ba shi da abin da zai iya bayo wannan mutumin. Ubangiji zai ce wa wannan bawan wanda aka zubar da jinin shi, zai ce mai dibata, zai diba bainaye ne wanda aka yi su na al-lu'lu'ul mujawwaf, diyaman wanda aka rarrake cikin shi, a ce mai bawa da idan na baka wannan gidan a cikin gidan aljanna ya isar maka akan jinin da wani zub da wani zub da maka, ya ce ubangiji yayin mu za ce mai to tafi kashi kai tafi kashi kana shi kuma shi shike nan ubangiji sai shi bayan shi ya ne ga ta kai shi da aljanna wannan ga wanda ya samu kafara yene mutum ba zuwa ga ubangiji shi yi kafara yene mutum ba zuwa ga ubangiji shi mu koma kan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa na mutumin ɗaya daga cikin mutanen Banu Isra'il wanda ya kashe rai 90 ba daya ya zo wurin wani malami malamin coci Ar-Rahib da ya zo yake tambayar shi yake cewa shin ina da tuba bayan irin tabargazar da ne na kashe rai 100 ba daya yake ce mai ai baka da tuba sai ya ce to shikenan tunda babu tuba bari in yi da sada kai ai abin da in aka koma wurin ubangiji dai ai dai mai katin bi a sha giya a sha to shine ya yi da sada shi da ya yi da sada shi kuma yanayi na bawa da yake bi a shi wannan addini imani fitra ne babu wani wanda ubangiji zai kawo shi duniya face da kai imani a tare da shi sai dai bayan ya hoto uwayen shi su juyar da shi yadda suka ga dama wani ya koma kirista wani ya koma bayahude wani ya koma bamujuse wani ya koma mai butun gumaka amma dai da kun fitrar mu dukkanmu ubangijinmu ya halice mu akan imani shine ai can kamun a same mu tun kamun a same mu a cikin tsatsan uwayenmu ubangiji ya shelanta mana shin wane ne ubangijinmu muka tabbatar muka ce ai ubangiji kai ne ubangijinmu shine ubangiji yake mana a tarafin yibo yake ce mana an ta kulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha babilin kada ku zo mun ranar tashin kiyama ku ce hukumance kun kafala akan lalle ga mission da aka kawo ku duniya ga abinda ko muka ce muku muka shelanta muku kuka ce lalle buku da wani abin bauta in ba ubangiji ba ubangijin nan shine ubangijinku yace to kada ku zo mun ranar tashin kiyama akan lalle ku ba haka bane ba ku buku shelanta mun haka ba buku sheda ba akan lalle ubangiji shine ubangiji shine wannan abin tuba ya sake kama shi sai ya tafi zuwa ga wani malami ya tambaye shi yace mai shin ina da tuba yace kwarai ko kana da tuba yace amma dai shawarar da nake baka ka huta daga wannan kasar ka koma waccan kasa kasa ta gari kaza wannan kasar idan ka tafi zaka samu mutane ne kirki baka ci gaba da aikata irin wannan da kake aikatawa a nan ba ya kama hanya zai na tahiya zuwa wannan kasar Allah sai bai cika ba ubangiji sai ya turo mala'iku guda kowanne yake ja mai rahama yana ja yake cewa na wani shi ba wance yake cewa na wani a lokacin nan ubangiji sai ya nade kasa sai ya aiko da wani mala'ika ya ce to aiki ya ci inda ya yi mai kusa to da nan za a yi rabin tashi in garin da ya huto na zunubi inda ya aikata wannan bannan nan ya yi kusa to har yanzu kenan tuban shi bata zama uke ba in kuma garin da yake tunkara na yin hijira shi ya yi kusa to ku dai na gafartawa ba wa kalkashin rahama ubangiji da aka auna sai gashi nan garin da zai isa na tuba shi ya yi wannan shi ya yi kusa ko ubangiji ya amshi tuban bawan shi kenan dan mai kisa kaddi taba hudda tsammani a cikin rahama ubangiji shi ya sanya ubangiji qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wanda ya ku bayi na wanda kuka huce gona da iyaka a cikin al'amari kuka kuke banna a saman doran kasa kada ku taba hudda tsammani wai ubangijin ku yana nan idan kun nemi tuba zai iya gafarta muku sanya duk wanda ya tuba to babu tuba abu da take daga nan har zuwa ranar da za a busa kafofi har zuwa ranar da za a kulle rana za ta fito daga inda take za ta fada daga inda take fitowa to daga wannan rana an riga ya allike ko tuba ko ka tuba ka yi zai ko kuma lokacin da mala'iku suka halarto maka ka tabbatar lalle ba zaka kai sabon ba zaka mai da ararranka to a wannan halin babu hira tuba ko ka tuba ka yi aikin banza ka kai da tubar da Fir'auna da yayi duk uwa su daya shi ne wanda lokacin da gashi nan ya zo durmiya yake cewa amantu billazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin, yake cewa ni ma na yi imani da abin da banu isra'il ta yi imani da shi, kuma ni ma daga yau fa ina cikin masu mai kauya, ina daga cikin musulmai. Shi ne Ubangiji ya ce mai al'ana tuntun da annabi Musa yana kai kawo zuwa gare ka, ga wani nan a cikin fadarka yana kiranka kai imani da Allah, yana bayyana maka hanya ta gaskiya, fadawa suna ce maka he kai he kai, sai kuma kai banna iya banna abin da kaga dama, sai kurum lokaci ya riga ya huce. To shine nan yake bayyana mana, yake cewa lalle horkon abin da Ubangiji zai fara hisabi da shi a ranar tashin kiyama shi shine jinni, kuma Ubangiji zai fara ne da abu wanda yake mai muhimmanci, sannan a dawo mafi muhimmanci, sannan mai muhimmanci, sannan na kasa da shi. Wannan shine tsari na Ubangiji lokacin da yazo yake hisabi. Shine wannan kalkashin haka da kai hadisi na Abu Huraira, yarda Allah shi tabbata a gare shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana da hadisin da kai riwaya da tazo marfu'an, da kai riwaya wanda tazo na wannan, yake cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat, horkon abinda za a fara yi wa bawa hisabi a ranar tashin kiyama shine sallah. Zaka gani kamar da kai cin karo tsankarin wannan hadisin, horkon abinda Ubangiji zai zartar da hukunci zai yi wa bayi hisabi shine jini. Kamar zaka gani da kai cin karo a cikin haka, shi dai babu cin karo a cikin shari'a, babu cin karo shine wannan na horko na yin jina na hisabi wanda za a fara yi akan jini, shi shine mu'amala wadda take tsakankanin bawa da bawa, bangaren haƙƙinka da haƙƙin wane, horkon abin da Ubangiji zai fara yi hisabi da shi shine jini. In ka ci duke shi za a barta sai an fara hisabin jini, sannan a zo kan abin da yake bayan shi, sannan a zo kan abin da yake bayan shi, haka kenan za a ringa yi daga sama a gangaro har zuwa ƙasa tsakankaninka da kai da bawa. Shi sanya shi kuma bangaren na biyu wannan a sallah, shi kuma abin da yake tsakankanin bawa da Ubangijin shi, ko daga ka zo horkon abin da Ubangijinka zai fara yi maka hisabi da shi, shi shine abin da yake tsakankanin shi da kai da shi, shi shine sallah. Idan aka ga sallarka ta yi kyau zai ce maka to shikenan ku bar shi wannan, ku haɗa mai kayan shetani, sai kuma abin da yake tsakankaninka da kai da mutane za a zo a fara da jini, sannan zalimci na baya wanda daga babba zan waka kina, wannan shi yake nunawa da babu cin karo akan haka, abinda ya shafi alaƙar bawa da bawa, horkon abinda Ubangiji zai fara yanke hukunci akan shi shine jini, abinda ya shafi alaƙar Ubangiji da bawa, horkon abinda Ubangiji zai fara hisabi da shi shine sallah. Kina wannan hadisi idan muka leƙa zan mu gani yana karantar da mu girman jini na ɗan adam. Jinin mutum yana da girma, shi sanya Ubangiji ya bayyana mana horkon abin da za a fara hisabi da shi a gobar kiyama shine wannan jinin, saboda girman sha'anin shi, saboda muhimmancin shi. Shi sanya Ibn Daqiq al-Idi yake bayyanawa, yake cewa fihi ta'zimun li amri ad-dima, yace idan muka leƙa zan mu gani da kai girmama sha'ani na jini. Shi sanya fa innal bada'ati takunu bil ahamm fal ahamm, saboda haka za a fara zartar da hukunci, za a fara hisabi akan jini, sannan a biyo abin da yake kasa da shi muhimmanci, sannan abin da yake kasa da shi muhimmanci. Kuma idan muka leƙa hadisin zan mu gani lalle hadisin yana tabbatar mana da kai tsayuwa wanda kowa da kowa zai yi ta a gobe kiyama, kuma kowa da kowa za a yi mai hisabi, sai wanda Ubangijin shi ya ji kanshi ya sha, sannan kuma za a zartar da irin cin mutunci, irin yi da mutane, irin zalunci, cin dukiya, cin amana, duk abin da bawa ya yi tsakanin shi dan uwan shi bawa, tabbas Ubangiji zai zartar da hukunci, zai yi musu hisabi tsakanin su. Kuma wannan shi yake nuna mana lalle duk wanda ya yi gaga ya zubar da jinin wani, to hisabi yana nan tsakanin shi da shi da wannan mutum, matukar bai tuba ba, matukar bai yi ba kafara ba wanda kake lazima a kan shi ba. Za mu ga yanayin tuba, yanayin kafara duka a gareshin hadisai wanda malam zai kawo mana, wallahu ta'ala a'lam. Sai hadisi na gaba, malaki cewa alhadisu rabi wa salasun ba'da salasu bi'a, hadisi na 334 yake cewa an sahal bin abi hasama qala intalaqa abdullah bin sahal wa muhayisa bin mas'ud ila khaybar wa hiya yawma idhin sulh fatafarraqa fa ata muhayisa ila abdullah bin sahal وهو يتشحط في دمه قتيلا وفي رواية في دم قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيسة وهويسة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة وانا حديث إمام البخاري يهو تبرشئتين كتاب الجزية للتاهي وانديكي ما بياني أكن جزية jizya kuma mun sani shine karo wanda kahuri za ya bada albarkacin an ci su da yaki ko albarkacin an zo garin su an bujiro musu da musulunci mun zo yaki mun bujiro muku da musulunci ko ka karbi musu mun zo garin ku da yaki muka bujiro muku da musulunci kuka ce a ba kai musulunci ba kuka ce muku zo za ku runga ba mu karo duk shekara shekara ko yanda shugaba yanda ya tsara in wata an rabin shekara za su rinka bada kamu kinan kamu akai mataki na karshe na uku shi shine yin yaki gwabza yaki ya hutar da shi a cikin babul muwada'ati wal musalaha ma'al mushrikeena bil mal babu wanda yake mana bayani lalle ana iya yin shiri a daidaita tsakanin mushrikai da musulmai da duciya juz'i na hudu hadisi mai shayi na 101 hadisi mai lamba ta 3373 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul qasama babu al-qasama babu wanda yake mana bayani akan qasama kamar yanda muke bayani muka ce al-qasama shi shine rantsuwa wanda waliyan wanda aka kashe za su zo gaban babban limami ko alkali su yi ita ce rantsuwa guda 50 akan lalle kisa wanda aka yi wa dan uwansu gasuwa da su ne su ta mai kisa kamar yanda dan takaitaccen misali da muka bada misalin wani suna da adawa tare da wani sai aka same shi a kusa da shi ko a wurin da suke zama ko a gidan shi ko a wani wuri makamancin haka aka samu gawar shi to he a sanyawa rai lalle muna kyauta zaton wanda yi wannan kisan shi shine wani dalilin rashin jituwa da suke da tare da wani to amma dai idanuwan mu su gani ba wanda ya gani da lallewa da shi ya kashe wani a wannan halin za a zo gaban alkali zai nema su yi rantsuwa guda 50 akan lalle su ware su suka kashe dan uwansu a lokacin nan idan ya kasance kisa ne wanda yake na gangan za a kashe shi kuma za su bada diyya idan ya kasance kisa ne wanda yake na kuskure za ya bada diyya idan ba su yahe mai ba kuma yayi kafara idan ku suka ce bisali ba suka ji tsoron yin rantsuwa su waliyan wanda aka kashe su waɗanda waliyin su ne wanda yayi kisan kinan su za su yi rantsuwa 50 kinan yanzu shugaba na musulunci idan ya kasance tsankanin musulmai ne da kahurai shugaba na musulunci sai ya nemo diyya ya bai wa innan musulman kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ya hutar da shi a juz'i na 5 shahi na 98 hadisi mai lamba ta 1669 hadisi ne wanda aka samu shi daga Sahal bin Abi Hasama Abdullahi al-Ansari al-Khazraji al-Madani yana daga cikin tabaka na harko sahabban manzo Allah ne sahabi ne na manzo Allah bi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cikin tabaka ta harko na daga masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hishi a shekara ta 3 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu a hada mafirin jayi yana dan shekara 8 a wannan shekara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu kamar yanda Ibn Hajar yake cewa tabbas shi wannan Sahal bin Abi Hasama ya hardace hadisai daga bakin manzo Allah bi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ɗaya daga cikin hadisan shi wannan hadisin wanda ya kawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kukan an kashe ɗan uwan shi kuma wannan shi yake nuna mana lalle ilimi ana ɗaukar shi sahabban yara na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun dauki ilimi a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun zinzina ɗan kanana ɗan shekaru wanda ba su ta kara suka kariya ba shekarun da ba su kai balaga ba da haka in muna so mu ma mu tarbiyyantar da yaran mu akan daukan ilimi na shari'a ilimi na addini to mu kasance muna abokantar su lokacin da muke huta lokacin neman ilimi wannan shine sunna ta manzo Allah ko sunna ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga Abdullahi ibn Abbas har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu Abdullahi ibn Abbas yana dan shekara 10 mulaika su Abdullahi ibn Umar Abdullahi Jabir ibn Abdullah dukkan su uwayensu ne suka abukanci manzo Allah jina ana an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ma uwayensu sun ma musulmi da aka haife su a cikin musulunci banda su Abdullahi ibn Umar shi tun cikin wannan aka haife shi saka same shi da ƙaranan shekaru amma dai sun yi abinda sun dauki ilimi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ilimin da suka yada mana kashin muna amfani da shi shine yake bayyana mana yake cewa in talaqa Abdullahi ibn Sahal wa Muhayyisah ibn Mas'ud ila Khaybar yace Abdullahi ibn Sahal da Muhayyisah ibn Mas'ud sun tahi zuwa garin Khaybar garin Khaybar gari ne wanda yake kusa da garin Madina ina tunanin a yanzu rubo ma garin a hade yake da garin Madina ana shiga da ina tunanin garin a hade suke tunda lokacin nan duka masafar sare ma bata da nisa ga lokacin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa ba da umurni shine malaman usul suke kawo hujja akan lalle lokacin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi ijtihadi lokacin da mutanen garin Khaybar Yahudawan suka warware alƙawari manzo Allah yake cewa yake fis bayan sun dawo daga Uhud yake ce musu akwan nam daga gazwatul ahzab yake cewa la yusalliyanna ahadukum illa fi bani quraiza kada dayan ku yi sallaci sallal asr sai a garin bani quraiza shine suka yi istihadi akan haka wuri ne wanda bai da nisa da garin Madina a wancan lokacin shine yake cewa sun tahi wa huwa yawma izm sulh a wannan lokacin kuma an yi sulhu tsankanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da mutanen garin Khaybar Yahudawan da suke rayuwa a ciki shine ya kawo maka yace wa huwa yawma izm sulh a lokacin nan an riga an yi sulhu tsankanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga su garin da su Yahudawan da suke rayuwa a garin Khaybar yake cewa lokacin da suka shiga garin fatafarraba sai suka rarrabu فاتى محيسه الى عبد الله بن سهل سي محيسه يزو عبد الله بن سهل وانين اكاشي شيني عبد الله بن سهل عفوا هي محيسه يزو زوا عبد الله بن سهل وهو يتشحض في دمه قتيلا الوقتين نن ينا برغما ا cikin jinin shi an kashe shi yana hutar rai jini yana zuba a tare da shi amma dai bai ga ba wanda ya kashe shi ba kenan da Abdullahi ibn Sahal da Muhayyisa dan Mas'ud su sune wanda suka tafi garin Khaybar shi kuma Abdullahi ibn Sahal sai ya zo wa Muhayyisa an riga ya an kashe shi su wannan Yahudawan su suka kashe shi amma dai ba a ga waye ya kashe shi ba shine yake cewa wa huwa yatashakhadu fi damihi qatilan yana tabrijima yana abun hutar rai yana cikin jini a wannan halin ya taradda shi bai ga wanda ya kashe shi ba fadafanahu sai ya binne shi ثم قدم المدينه سيزو غرم مدينه فانطلق عبد الرحمن بن سهل ديزو سي باي و ان اون شي لاباري شي عبد الرحمن بن سهل دان واني شقيقي نشي عبد الله بن سهل شي كما محيسا ده هويسا كوزنوني ني نشي عبد الرحمن بن سهل ده شي وند اكشي عبد الله بن سهل shi ne yake cewa da yazo sai ya bai wa ƴan'uwan shi labari shine Abdurrahman ibn Sa'd da Muhayyisa da Huwaysa ibna Mas'ud ɗiyan Abdullahi ibn Mas'ud sai suka gabato suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fantalaka Abdurrahman ibn Sa'd wa Muhayyisa wa Huwaysa ibna Mas'ud ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam Muhayyisa da Huwaysa ɗiyan Abdullahi ibn Mas'ud da Abdurrahman ibn Sahal dan uwa Abdullahi ibn Sahal sai suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zahaba Abdurrahman yatakallam sai Abdurrahman sai ya dauki magana ya hora magana a gaban manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi na shi dan uwa ne wanda yake shakiki wanda aka kashe bi kamun wani yayi magana shi ya hora magana فقال صلى الله عليه وسلم من ذا الله من زيره ده امنت الله شبته اغريش سيجي مي كبر كبر ka baiwa babba magana ka baiwa babba magana shi kuma shi ne ya kawo yace wa huwa ahdathul qawm shi Abdurrahman din a wannan halin a wannan wurin wanda muke shine mafi karancin shekaru a cikin ku amma dai shi aka yi wa kisa dan uwan shi aka kashe da yazo kurum sai ya sabu magana fa umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye shi Abdurrahman sai ya dakatar da magana kasancewar manzon Allah yace babba ya fara magana babba ya fara magana shi kuma shi shine yaron su sai ya rike bakin shi yake cewa fatakallama wa'incan sai suka yi magana ga abin da akai su ma wa'innan ga abin da akai fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace atahlifuna wa tastahiquna qatilakum shin za ku iya yin rantsuwa guda 50 ku cancanci jinin dan uwanku aw sahibakum ko kuma jinin wanda aka kashe muku ko jinin dan uwanku qalu sai suka ce su wa'innan Huwaisa da Muhayisa su ne wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raskon abin da ya faru a garin Khaibar shine lokacin nan he manzo Allah ya ce musu shin abin da za a yi kun iya yin rantsuwa har guda 50 jinin dan uwanku ku cancance shi ko kuma jinin abokinku jinin wanda aka kashe muku ku cancance shi ko kuma jinin dan uwanku ku cancance shi a ba ku diya a muku kisasi qalu sai suka ce wa kayfa nahlif taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan mi rantsuwa wa lam nara muko mun ga abin da ya faru ba wannan shine imani na musulmi imani na mummuni baya dacewa akan abin da baka sani ba ka dinga rantsuwa akan shi wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kada kai tsaya ka tsaya akan abin da baka da ilimi akan shi ko har ka zo ka dinga rantsuwa akan shi wannan baya daga cikin sifa ta mummuni shine suka bayyana wa manzon Allah to yaya zan yi rantsuwa mu kuma mu ga abin da akai ba na dawo a matsayina na muhayisa na dawo gun dan uwana gun dan baffana ku zai ina sai na tarar da shi a mace gashi nan yana burkidwa yana burgima a ƙasa jinin shi yana kwarara sakamakon kisa da aka yi mai a garin Khaibar bun ga abin da akai ba to abin da mun gani ba yaya zai yi rantsuwa da shi qalu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fatubri'ukum yahudun bi 50 yamina yace to dan haka yahudawa za su zo su yi rantsuwa guda 50 su barranta akan lalle ba su kashe muku dan uwanku ba kuma wannan ita ce shari'a shine qalu sai suka ce wa kayfa bi aymani qaumil kuffar manzo Allah yaya zaka yarda da rantsuwa ta wannan mutane wanda suke kafirai kawuri yazo ya rantsa ko manzo Allah ka yarda da shi manzo Allah da ya ga irin damuwa da suke ciki fa aqalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama min indihi manzo Allah sai ya hutar da diyya ya baiwa Abdurrahman a matsayin kisa na dan uwan shi da aka yi mai wannan shine adalci na babban limami kuma wannan shi shine abin da ya dace duk lokacin da aka yi irin wannan kisan to limami yake daukar matsayin yake daukar yawanin diyya shi kuma a ina zai hudda diyyar nan a dukiya ta fai dukiya wadda aka tayi aka huta yaki ba aka buza ba aka tattaro ta aka kawo a ciki ake hudar da wannan da diyya wadda aka yi wa musulmai kisa wannan shine yake nuna mana adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kyakkyawar mu'amala wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa sahabbai shi sai wa fi hadisi Hammad bin Zaid lokaci ya ja ko ina tunanin zan mu tsaya a wannan riwaya kenan Allah ya mu sati na gaba zan mu dora akan wannan riwaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sai ya aljanna ita ce makoman mu ita ce makoman su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi kuma Allah ya gafarta mana bukatunmu na alheri duniya da lahira Allah ya biya mana su abinda kuma iya ba kuma Allah ya iya mana su ɗan uwa da abunan arziki da suke fara addu'a muna fatan Allah ya biya wa kowa bukatun shi kuma ya mai jagora akan bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah ya taimake mu ya ruha mana asiri ya mana albarka ya mazo da amma albarka ya sanya wannan zama da muke zama ne wanda za mu koma irin shi karkashin idowa da harshe ranar da babu wata inuwa sai ibon shi ya sanya aljannatul firdaus ita ce makoman mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk